shakka babu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da warhaka yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na hantsi yau Alhamis 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 kamar yadda kuka ji a shirin mu na safi za ku ji yadda wasu ƴan gudun hijira a jihar Adamawa a Najeriya suka yi zanga zanga kuma yayi zafi
mun ji labarin ce za a zo a doke mu inda garin mu yayi kyau kuma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi amma har yanzu garin mu muna jin labari ba kyau akwai wanda dama muna tare anan wani sun je gambarin gara wani sun je banki akwai wanda an yanka su ba
Asuli Mumini Barma yana tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan mun saurari labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yayi amanna cutar coronavirus bata ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka Trump ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yan mutun jiya Laraba domin bayyana kokarin da gwamnati ke yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dukkan jama'a a fadin duniya to amma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu Gwamnati da kwararru masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya na cewa barkewar cutar kan iya sauyawa cikin sauri Trump ya ce kasar ta shirya sosai koda kuwa barkewar ta cutar ta girmama jami'an lafiya na Amurka a jiya Laraba sun bayyana mutane 14 ne suka kamu da cutar a Amurka ya zuwa yanzu tare da wasu Amurkawa 42 da aka kebe aka kuma yi musu binciken kokob da feshin magani a cikin jirgin ruwan Diamond Prince da ya zo daga Japan Trump ya ce akwai karancin yiwuwar kamuwa da cutar a Amurka sakamakon abin da ya kira matakin gaggawa da gwamnatinsa ta dauka ciki har da rufe kan iyaka ga dukkan waɗanda ba Amurkawa ba da ke shigowa daga China Wani dan bindiga a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin ya kashe mutane 5 kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta Molson Coors yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa namiji ne mai shekaru 51 to amma sun boye sunansa da mutanen da ya halaka har sai an shaida wa iyalansu ba a tantance ko waɗansu sun sami rauni ba shugaba Trump ya soma a bude taron manema labarai na fadar White House da ya yi akan cutar coronavirus a jiya Laraba tare da bayyana kisan a zaman mummunan al'amari akan haka ya jajantawa al'ummar Wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su ya zuwa yanzu kuma yan sanda ba su ba da cikakken bayani akan harbin ba da kuma makasudin yinsa ba to amma magajin garin Milwaukee Tom Barrett ya ce wannan aiki ne na rashin hankali bayan shekaru 19 na mummunan tashin hankali da ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane 1000 yaki a Afghanistan kan iya kawowa ƙarshe ya zuwa yanzu alamu na nuna cewa dukkan bangarori na mutunta yarjejeniyar ne take da tashin hankali wani shirin tsagaita wuta da aka cimma a ranar Asabar bayan shekaru 19 na yakin Amurka da Taliban sun amince akan shirin tsagaita wuta na tsawon mako daya a ƙarshen sa kuma inda idan al'amura suka tafi daidai za su rattaba hannun yarjejeniya a ranar 29 ga watan Fabrairu a Doha babban birnin Qatar yarjejeniyar za ta samar da tsarin janye dakarun Amurka daga Afghanistan ɗaya daga cikin alƙawarin shugaba Donald Trump sa'adda yake yakin neman zaɓe a Washington sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a ranar Talata cewa babban makasudin shine samar da maslaha ga Afghanistan
Kashi na farko na labaran kenan kuka saurara Murtala zai sake dawowa don karanto ƙarshen labarin Wasu ƴan gudun hijira a jihar Adamawa sun yi zanga-zanga a babban birnin jihar da ke arewa maso gabashin Najeriya domin neman gwamnati ta sauya wato ta tausaya wa halin da suke ciki duba ga cewa har yanzu ba za su iya komawa garuruwansu ba sakamakon rikicin Boko Haram ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa
su dai waɗannan ƴan gudun hijiran da balahirar Boko Haram ta raba da gidaje wanda ko akasarin su ƴan jihar Borno ne sun yi takakka zuwa yola daga sansanin su dake garin Fufore domin bayyana halin da suke ciki ƴan gudun hijiran mazan su da mata sun buƙaci shugaba Buhari da kuma gwamnatin jihar Borno da su yi wa Allah da annabin sa su dubi halin da suke ciki a yanzu Malam Umar Bakura na ko cikin shugabanni waɗannan ƴan gudun hijiran da ke sansanin da aka tanzara ya yi ƙarin hasse game da wannan hali ma da suke ciki a yanzu
ni nan Bakura Umar Borekam ni chairman na IDP muna roƙon gwamnati ya tallafa mana da abubuwan da muna ci akwai mata akwai yara akwai marayu akwai mata wanda ba su da miji kuma akwai tsofofi wanda ba su da karfi su tashi su nema to a wanda yana da karfi zai tashi ya nema wanda ba da karfi kan ba dama ya nema kuma wata uku nan kowa yana ta wahala yanzu ma kowa yana kuka muka ce dan Allah da Annabi wannan ba mu tashi mun tashi ba mun tashi mun yi magana ba ba za mu samu abincin nan ba yau daga gobe har yanzu ya kai wata uku tukuna muna bin gwamnati ba mu samu abincin nan ba sai muka zo muka roke nema kuma suka ce eh mu yi roƙon Allah muna yin roƙon Allah amma duk da haka ya kamata mu tashi mun yi magana duniya ya ji dan Allah da Annabi tunda mu duka mu gudu hijira da na Borno da na Adamawa duka mu gudu hijira tare muka fita kuma duk da haka har yanzu wurin mu ba za a samu abinci ba wani wuri muna jin labari ana waya a cikin sakanin mu kowane wata ana basu amma na wurin mu sai a hada wata biyu wata uku sai a bamu sau daya kuma wata hudu ma a bamu sau daya muka ce me laifin mu ne ko dan kira mun yi wani laifi a wajen gwamnati a yafe mu
kuna da tuntuba tsakaninku da gwamnatin jihar Borno domin ta samu kike ciki
gwamnatin jihar Borno da gaskiya lokacin shekaran da ya wuce wancan mun ji labari ya ce za a zo a doke mu mun ji haka muka ce inda gari mu yayi kyau kuma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi amma har yanzu gari mu muna jin labari ba kyau a ku wanda dama muna tare anan da mun zauna sun je wayansu sun je gamborin gara wayansu sun je banki a ku wanda an yanka su akwai wanda muna tare suka koma kuma muka ce mu war haka ba za mu je ba in mun ji lafiya komai lafiya za mu koma
su ma dai mata sun nuna takeicin su inda shugabar mata na 'yan gudun hijira ta ce mata yanzu haka ma da kananan yara na kwatsu ne halin iya su abin tausayawa.
Sunana Safiratu Ayuba, ni ne Umar Lidar IDP for Fore Camp. Muna cikin wuya gaskiya akwai wanda ba sa da miji, akwai marayu, akwai gwamraye, akwai guragwe, akwai makafi. Ba su samu abin da za su ci maransu har su je su nema, ba sa da karfi su je su nema. Amma yanzu shine muna kuka cewa akai kukan mu ga gwamnati ya taimaka mana, mu yi mu samu abin da za mu sa a bakin mu. Kuma yi aiki mu samu karfi da zamu je mu yi aiki mu ci abinci daidai.
To sai dai kuma ko da na tuntube shi kan wannan batu, Mr. Midala Anuhu, jami'in riko na hukumar bada agaji ga ta Najeriya ne ma, wanda ke kula da jiwon Adamawa da Taraba, wanda hukumar su ne ma ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira, yace ai laifin ba gare su bane, inda yace sun rubuta bukatar bada abinci ga 'yan gudun hijiran zuwa ga shirkutar hukumar dake Abuja, to amma kawo yanzu ba su na amsa ba. Wanda nan ne ma bukatun 'yan gudun hijiran su kwantar da hankulan su.
To ban san ko ina ne challenges din yake yanzu everything mun rubuta mun yi passing za a headquarters ba mu samu feedback ba. So last week ma sun zo muka ba su hakuri cewa at any time mu ma ba wai son mu bane muna yi kokari duk lokacin da aka ba mu abin nan za mu je mu yi distribution. To maybe ba su yi hakuri din ba kenan ban sani ba.
Wani tabbaci za su sake ba su?
To tabbaci din shi mun sake rubuta reminder zuwa headquarters. Muna jira a gaya mana to gashi nan don mu bamu da izini a nan mu dauka ko buhu daya mu bayar ma abin nan a nan bamu da izini sai an bamu approval in dai an kamar an bamu approval yau ma kamar gobe sai mu je.
Kamar ko yadda ma'alƙaluma suka tabbatar baya ga waɗanda suka rage a sansanin da aka tanadar ya zuwa yanzu akwai wasu 'yan gudun hijiran da ke samun mafaka a gidajen 'yan uwa da kuma majami'u wanda Kotuni ma wata majami'a ta kaddamar da gidauniyar gina gidaje ga 'yan gudun hijira domin su ma su samu mafaka. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kage da Ibrahim Abdullahi da wannan rahoto yanzu kuma ga Murtala da karashin labarai.
Prime Minister India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan da munanan arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai a New Delhi na tsawon kwanaki uku suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma raunata fiye da wasu 200. Tashin hankalin wanda ya girgiza babban birnin kasar har ma da makwabta shine rikici mafi muni na baya-bayan nan a cikin shekaru gwammai. Lamarin kuma ya yi daidai da ziyarar shugaban Amurka Donald Trump wanda ya tattauna da Modi a ranar Talata kasa da tazarar kilomita 20 daga inda aka gwabza rikicin. Fadan ya barke ne tsakanin masu goyon bayan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu adawa da ita, to amma nan take juye zuwa rikicin kabilanci da mutane ɗauki da duwatsu da rodi har ma da bindigogi. Shugabannin adawa sun ce gwamnati ba ta ɗauki kwararren matakan magance tashin hankalin ba. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta bada sanarwar cewa ta kafa wani sabon office domin binciken kwararowar baki da ake zargin sun sami takardun zama ƴan ƙasar Amurka ta haramtattun hanyoyi, inda za a nemi umarnin kotu domin soke zaman su ƴan ƙasa. Wannan yunkurin sashe ne na tsananin ƙarfafa aiki da dokokin shigowar baki na gwamnatin Trump a cikin shekaru uku da suka gabata, ciki har da dokar da ta baiwa gwamnati damar soke shaidar zama ɗan ƙasa da wato da kurar ƴan ƙasa da aka haife su a ƙasashen waje tun daga shekara ta 2017. Ma'aikatar ta Shari'a ta gabatar da ƙararraki 94 da suka shafi soke zama ɗan ƙasa a gaban kotun tarayya, wanda ya bada ƙarin da aka samu da kashi 200-100 a cewar wani jami'in ma'aikatar. A ƙarshe kuma, a karo na uku da yake takarar shugabancin Amurka, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na fafutuka ne na kare makomar rayuwarsa ta siyasa. To amma alamu da ke nuna zai iya lashe ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyar Democrat a jihar South Carolina a ranar Asabar, ya ba shi damar ci gaba da fafatawa a neman tsayawa takara a watan Maris. Biden ya faɗa a cikin ƙwarin gwiwa a ranar Talata cewa zai lashe zaɓen na South Carolina, yayin da kuma wasu ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka ƙarfafa da'awarsa. Shafin yanar gizo na ƙuri'un ya nuna cewa Biden na kan gaba da kashi 30% na ƙuri'un, Bernie Sanders ke bin sa da kashi 23, yayin da Tom Steyer, wani hamshaki a tajiri, ya zo na uku da kashi 13%.
Na Faruk Sanyin da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, tuna baya aka ce roƙo, sanin muhimmancin dangantaka mai ma'ana da aiki tare da wasu kafafen yaɗa labarai ya sa shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto bibiyan wasu tashoshi da sashen ke da dangantaka da su a baya, da ma wasu sabbin tashoshin domin kulla kawance mai ma'ana a ziyarar da ya kai Kaduna. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Ƙarfafa danƙon dangantaka da inganta aikin jarida na cikin dalilan ziyarar gidajen rediyo daban-daban da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo jihar Kaduna. Ko bayan gidajen rediyon da dama can sun kulle yarjejeniya ta gudanar da aiki tare da sashen Hausa na muryar Amurka, shugaban sashen Hausan ya kuma nemi sake kulla sabuwar alaka da wasu kafafen labaru a jihar Kaduna, ciki kuma har da gidan rediyon tarayya na Kaduna.
Na ji daɗin wannan ziyarce-ziyarce da na yi, saboda ta bani damar haɗuwa da gidajen rediyon da dama muna da alaka da su, na nagarta da ita Liberty din, da kuma damar shiga cikin wannan gidan rediyo mai tarihi na tarayyar Najeriya, to Radio Najeriya Kaduna, wanda yanzu ne lahaushi fa da wannan alaka ta su, musamman saboda tarihin wurin, wannan alaka ce da nake na kagaren cewa ta fara aiki. So wannan ziyara ce mai amfani domin ta ba mu damar musayar ra'ayoyi da yawa na irin hanyoyin da za mu iya haɗin kai da cuɗanya da juna, da yake kasan yanzu mun samu hanyar da za mu iya musayar shirye-shirye su sa namu mu sa nasu.
Me masauran muryar Amurka za su sare da shi na sakamakon wannan ziyara?
Su sa ran cewa za mu samu hanyoyin bunƙasa shirye-shiryenmu ta yadda za mu kawo musu shirye-shiryen da za su yi tasiri a kan rayuwarsu ta yau da kullum. Wato ni ba na son a ce ana shirya rediyo don kawai a saurare shi a ji a tashi a ci a watsi. Ni na son shirin na ya amfani ta fuskokoki guda biyu. Na farko, a yi magana matsalolin da mutane suke fuskanta na yau da kullum. Na biyu, su kuma hukumomi su samu hanyoyin da ƴan sanji watakila ta wurin za su warware wannan matsalolin.
Ziyarar shugaban sashen Hausa na muryar Amurkan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto dai ta yi wa shugaban gidan rediyon tarayya Alhaji Buhari Awali daɗi.
To shi shugaban sashen Hausa na muryar Amurka da ma tsohon abokina, dan mun san juna aƙalla ma na iya cewa shekara 40 da suka wuce. Tun ina Sokoto shi ma na Sokoto, ina aiki a ƴanci, ina aiki a FSN da sauransu. Kuma kaga wannan wato akwai na kwazminci da tsakanin ma'aikatan tofin yaɗa labarai.
Yana neman kulla wata sabuwar alaƙa ta yin aiki a tare, ya kuka karɓi wannan ta yi?
Eh, to alhamdulillah, saboda kaga duk wanda yake so ku kulla wata alaƙa sun su, to ai akwai wani amfani ne wanda zai tsaka wanda yake mu za mu samu kuma za mu samu kuma za mu tsami zamin nazarin wannan al'amari sannan mu ga irin abubuwan da muke bukata mu kuma kawunda suke bukata sannan akan wannan yarjejena za mu kulla wannan alaka insha Allah
Hajiya Aisha Turamanan babbar director ce a rukunin kafafa labaru na Liberty dake jihar Kaduna kuma ta ce aiki tare da muryar Amurka yana da riba matuka
gaskiya mun yi murna sosai saboda da muka hadu da shi a Abuja ya mana alƙawari zai zo kuma gashi ya cika alƙawari ya zo tare da ma'aikatan shi kuma mun discussing yanda za a ƙara ƙarfafa ƙarfin dangantaka tsakanin Liberty da kuma sashen Hausa na VOA
akwai wani abu da Liberty ke amfana da muryar Amurka da shi
Ah sosai fa sosai kuma programs din su da muke dauka ai yana jawo mana audience sannan kuma irin shirye-shiryen su mu da muke dauka a nan radio mu wata rana kaman koya ma muke in muka ga wani abu da ya burge mu ko haka mu ma sai mu da nan sai mu ce ai ko mu ma za mu gyara shirye-shiryen mu kawo wannan idea din irin haka sannan presentation din su quality din su abu ne kullum muka gani mu muna fatan mu ma mu zama kaman su
ko bayan ziyarar gidajen radio a jihar Kaduna da aka dinga tattaunawa ta sai a gidajen rediyon da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayi amfani da wannan dama wajen ziyarar wasu daga cikin masauran muryar Amurka har gurin sana'o'in sun da aka dinga zumunci da kuma daukan hotuna daban-daban Isa Lord Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
takai da na Ikara masauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura
mata mata ina kunke ne mata kunta ji mata mata yanayi juri yanayi ayi sauri mata yanayi juri yanayi ayi sauri mata yanayi yau ya juya mata zafi kuyo himma mata kule ji
madalla fasara wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ana kuma iya lalubo mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook Twitter da Instagram dan tabka muhawara haka nan akwai da yaushe ake bukata za a iya sauraron shirye-shiryen mu a addressin mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu ga Sulemu Mini Barma da shirin
Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba za ta zama kasa waba. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yau, barkanku da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba na kowane mako. Shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sulemu Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A satin da ya gabata shirin na kasa ya gutsuro muku hirar da ta hada wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman wacce Allah ya jarabce ta da tawaya a kafa tun tana yar kimanin shekaru biyu a duniya. Kamar yadda kuka ji a shirin da ya gabata bayan kammala karatu Hajiya Sa'adiya ta kafa gidauniya da nufin tallafawa mutanen da ke cikin halin bukatar musamman a matsayin wata gudunmuwa a yakin da aka sa gaba wajen ganin an kawar da sana'ar bara daga sauran al'umma ga dai ci gaban wannan hira
waɗanda suka san ki za su yi mamaki cewa gashi Allah ya jarabce ki ba kafafu kuma sai gashi kin zo kuma kina taimakon mutane har da masu kafafu kin yi wata cibiya ko gidauniya ta foundation me ma ya baki sha'awa har kike wannan tunanin bayan ke ila haka nan inda har zaki al mutane a ciki ce ki mata a taimake ki
kamar inda na fadi maka cewa tun ina primary school ina zuwa makaranta naga wanda suke fama da lalura na rashin ido ko na rashin kafa ko na rashin ji naga su akan titi tun ina karama gaskiya bana son abu irin abun yana bani tausayi bana jin dadi to da ita na ginu har Allah ubangiji ya taimake ni na samu nayi karatu to tunda kuma nayi karatu sai zuciya ne fara ce mun me yasa bazan samu ko da dan area ba in dinga neman masu irin lalurar namu ina wayar musu da kai cewa na kasa fa ba kasawa bane sannan an ce ko ai ba a na kasa a zuciya in baka na kasa a zuciya ba abinda ba za ka iya yi ba to tunda na gama makaranta ne sai na fara sha'awan wannan abun ina kokari dai na fara kaman da mutum biyu ko uku ko in je gida in zama kwatance in nuna ma iyayen wanda suka haifi da mai lalura cewa ni fa gani nan nayi makaranta har iyayena na Kaduna amma haka suka je suka mun registration na tafi Nuhu Bamali Polytechnic ni kadai ma busa dane da kowa ba naje kuma nayi zaman hostel sannan na gama karatu na lafiya lauhan na dawo to sai in dinga nuna musu cewa su gani inda ba dan a ce sun goya mun baya ba za a ce an tura ni makaranta inda ba iyayena ma bazan iya ba ceto gashi duk da kalubalen da ake fuskanta ni ban fuskanci wani kalubale ba har na gama makaranta na dawo to sai in dinga nuna ma iyayen kaman ni ma na koma kwatance to a wurin sai na fara samun ci gaba sosai sai kaga irin na bada sha'awa iyaye sai su yi amfani da kila ni na zama musu misali sai kaga masu irin yaran masu lalura kaman nawa kila sanadiyan haka da ne sai kaga dauki yaro an kai shi makaranta sanadiyan haka sai kaga ana a bara kan fa bai da kyau juwance yanzu jibi inda take gyara jikinta jibi inda take yi to sai na zama kaman nakan yi misali da kaina so sai na fara samun nasara sai kaga sanadiya na akwai da yawa masu lalura da suka zo aka cire su a harkan bara suka tafi makaranta to tunda naga haka ni kuma sai na fara sha'awan why not bazan zama nayi gidauniya ba ko da karama ce ta zama tunda na fara wayar da kan a zama kuma muna koyar da wa'ansu sana'o'i wanda ai ba za mu dogara da cewa mun yi karatun dole za mu samu aiki ba to me yasa ba za mu samu kuma in kai baka da kafa akwai sana'an da zaka iya yi in kai baka gani akwai sana'an da zaka iya yi in Allah ya maka halitta rashin ji ne shi ma akwai sana'an da zaka iya yi to sai na fara haka kaman wasa na dan fara yin ta dai haka kaman a unguwar mu ta zo dai ta bunƙasa gaskiya alhamdulillahi yanzu
lokacin da kika gama karatu a jiya Sadiya baki samu aiki bane kika kama wannan gogormai zuwa gidajen mutane dan a tura ƴaƴan su makaranta
eh lokacin da na gama gaskiya ba mu samu aiki ba saboda daidai yake nayi karatun kaga ya zame min abun kwatance wanda na san ko ba juma ko ba dade insha Allah zan zo zan amfana da ita to ko daban da aikin amma ya zame min na riga na gane menene amfanin karatu sannan kuma sai ina ganin wanda bai karatun ba ya ma fi ni kalubale ni kamar yanzu ban da wani kalubale zan yi rubutu zan yi karatu zan je ai turanci ai menene to sai na koma yin haka sai in kwarejin ina in dinga jawo waɗanda na sani suna kusa da ni in dinga gaya musu cewa ga amfanin yin karatu
amma ya ci kai da wannan gidauniya tunda magana ake ta ana neman kuɗi gashi ke baki fara aiki ba
to ai dama gidauniya irin dai zaka ga tun daga iyaye ƴan uwa makota aka fara dan masu unguwanni to gaskiya aka fara maganar gidauniyar na wasu nan ta ma da rarrashe ne
yanzu wani irin nasara aka cimma bayan kin shige gaba wajen ganin kin yi wannan gidauniya
to masu raro nan zamu jabirki a shirin na yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban bayanan Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman yanzu a madadinta da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
da Suleiman Muni Barma da shirin da kasa ba kasawa ba yanzu kuma sai kasar Ghana inda Ridwan Abbas bai gabatar mana da shirin sharhin jaridun kasar
Kungiyar likitocin Ghana sun dakatar da zanga-zangar da sun kai niyan yi gabanin lokacin da suka yanke cewar za su yi wannan zanga-zanga. Jaridan Daily Guardian ta rubuta wannan labarin. Jaridar ta ce kungiyar likitocin Ghana sun dakatar da zanga-zangar da sun kai niyan yi bayan tattaunawa da gwamnati. Ma'aikatan na kiwon lafiya sun bai wa gwamnati wa'adi na ran 29 ga watan nan na Fabrairu shekara 2020 da azantar da yarjejeniyar da aka rataba hannu akai akan halin aikin su amma ma'aikatan ministan kiwon lafiya ya nuna cewar likitoci sun janye ra'ayin su bayan tattaunawa da duk bangarori a kasar su 51 a cikin adai ta arewa sun samu tallafi na kaya da ya kama garan CD 150 jaridar take na kasar su a gunduman nan na wato Nafdai dake cikin jihar Volta sun samu tallafi na kayayyaki na aiki da kudin sa ya kama Ghana CD 150 domin inganta matsayin rayuwar su. Kayayyaki sun hada da refrigerator, mashinyin soyayyen masara da kuma keke mai kafa uku wato tricycles kenan, sai kuma mashin din dinki da buhu na hatsi da dai sauran kayayyaki da kudin su ya kama kowane mutum daya Ghana CD 100. Ita ko jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Majalisar dokoki ta so mayin mahawara akan jawabin shugaban kasa akan hali da kasar ke ciki, amma marasa rinjaye sun ki yadda su shiga cikin wannan tattaunawa. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun kauracewa tattaunawa da ake akan amincewa ko kuma yin watsi da jawabin shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akan hali da kasar ke ciki. Wannan ya biyu ficewa da marasa rinjaye sun kai a ranar Alhamis da ta gabata ɗan lokaci kaɗan gabanin soma jawabin na shugaban Nana Akufo-Addo akan hali da kasar ke ciki kamar yadda yake kunshi a cikin doka mai lamba 67. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito. Kakakin majalisar dokoki yayi barazanar haramtawa ban jarida damar shiga majalisar dokoki. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Mike Okwei a ranar Laraba yayi kira ga sashin ɗan jarida na majalisar dokoki da su yi hankali dangane da haƙoƙi da ke a wuyansu na kula da abinda ke kai kawo cikin majalisar, kuma su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Yayi kashedi cewa ba zai yi wata ba wurin kinyin marhaban da 'yan jarida a cikin gidan muddin suka gaza gudanar da haƙoƙi da ke wuyansu kamar yadda ya kamata a gidan. Da haka muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana a kuke kira ku bar mana a wayar talahu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ne magana Alhaji Audu Yagora Kampala, malamin Dore jihar Jigawa, Najeriya. Ina so in kira da 'yan uwana 'yan Najeriya. Magana harkar tsaro da ake cewa shugaban ƙasa ya gaba ko kuma jami'an tsaro sun gaba, to hakikar jami'an tsaro da shugaban ƙasa suna iya ƙoƙarin su domin samun zaman lafiya a arewacin Najeriya, kuma al'umma su ma akwai gudunmawar da ya kamata su bayar game da maganar zaman lafiyar nan, domin bai kamata a ce ana tufka tana warwarewa ba.
Assalamu alaikum jidar radio muryar Amurka, sunana Kamba Barau Fatosko daga tsohuwar kasuwa a garin Fatosko. Alhamdulillah a yau ma muna so ni ka saƙon mu na godiya da jinjina a mai girman gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Maima Labuni a bisa biyan albashi da wannan bawan Allah ya gada na 30 yake yi asa yanzu wannan jiya shi ne na biyu. Wannan al'amari da ake biyan ma'aikata a kan lokaci gaskiya abin alfahari ne.
Madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Murtala da labarai, amma a takaice.
To Aisha, a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Trump ya bayyana haka ne sa'ad da ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yammacin jiya Laraba, domin bayyana kokarin da gwamnatin take yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a faɗin duniya, to amma kuma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu. wani dan bindiga a birnin Milwaukee dake jihar Wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya Laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta Molson Coors.
Masararru a nan za mu karkare shirin namu na hantsi a yau Alhamis 27 ga watan Janairun shekarar 2020. Sai kuma can da mareci ku ji wasu abokan aikinmu da kuma sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da ya hada kuma ya bada umarni, sai injiniyan mu Carl Sterling ne Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya, ma'assalam.